Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama shi kai tsaye a tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai kuma FM na radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, da lord da kuma niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu saduwa da ku a cikin shirinmu na yau talata 26 ga watan Yuli na shekarar 2016 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabo Imam Aliyu da ma sauran aboka aiki ke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin a cikin shirin za ku cewa ƴan kungiyar shi'a sun buƙaci a gaggauta duba rahoton committee da aka kafa da ya kai ga kame shugaban su
inda gaske ne to ya kamata da gauga mu ga gwamnati ta kamo wannan soja da shi da ƴan kazagin sa a yi musu hukunci
ma muna dauke da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jiya litinin jam'iyyar Democrat a nan Amurka ta bude babban taron ta na kwanaki hudu a birnin Philadelphia dake gabashin kasar a kokarin da take na nuna kan jam'iyyar hada yake a daidai kuma lokacin da jam'iyyar take fuskantar rikici sakamakon sakonnin email da aka fallasa waɗanda suka nuna shugabannin jam'iyyar sun yi kokarin taimaka wa Madam Hillary Clinton ta samu nasara a sauwaƙe ta wajen yin ba'a ko kaskantar da abokin takarar ta Bernie Sanders Magajiyar garin birnin Baltimore Stephanie Rawlings Blake wacce har ila yau ita ce sakatariyar jam'iyyar Democrat ta ƙasa ita ce ta bude taron jiya litinin a madadin shugabar jam'iyyar ta ƙasa Debbie Wasserman wacce aka ture gefe daya bayan da dandalin tsegumi ko fallasa da ake kira WikiLeaks ya kwarmato email kusan 20,000 da jam'iyyar ta zargin Rasha ce ta sato su watannin baya Kamar abu da taron gadan-gadan Senator Bernie Sanders ya kira ga magoya bayansa su goyi bayan Hillary Clinton ya nuna bukatar hada kai domin a tunkari dan takarar jam'iyyar Republican Donald Trump amma magoya bayansa suka yi masa ihu dab da za a fara babban taron uwar jam'iyyar ta Democrat ta fitar da sanarwa da ta nemi gafara daga Senator Sanders da magoya bayansa saboda munanan kalamai da aka yi a kansa cikin rubuce-rubucen email din Jam'iyyar ta ce rubuce-rubucen ba su nuna halayyarta ko manufofi da jam'iyyar ta dogara kansu ba da kuma kasancewarta ita jam'iyyar ta kowa tsakanin masu takara karkashin inuwarta ba.
Kamfanin dillancin labarai na ISIS da ake kira Amaq ya ce dan kasar Syria nan da ke cikin yan gudun hijira dan shekaru 27 da haihuwa wanda ya tada nakiyoyi suka halaka shi suka kuma jikata mutane 12 a ambush na kasar Jamus sojanta ne. Kamfanin dillancin labarai na Amaq ya ce wata majiya cikin kungiyar ta ce maharin ya dauki matakin ne a zaman amsa kiran da ISIS ta yi na cewa mayakanta suna kasashen da suke cikin rundunar taron dangi da suke yaki da kungiyar wani babban jami'in tsaron yankin Bavaria na kasar ya gaya wa manema labarai jiya Litinin cewa maharin ya dauki sauti cikin waya salula inda ya yi mubaya'a ga shugaban ISIS Abubakar al-Baghdadi ha kuma jami'in mai suna Joachim Herman ya ce an gano kayan hada bom na sinadarai a gidan maharin ministan kula da harkokin cikin gida na Jamus Thomas de Merezia ya bada umarnin a karfafa matakan tsaro a tashoshin sifiri da ma a wasu wurare daban-daban
wani babban hafsan sojin Amurka ya Allah wadai da wani rahoto da wata jaridar kasar Turkiya ta buga tana zargin cewa wani tsohon komandan Amurka shine ya shirye juyin mulkin da bai nasara ba kasar ya kira rahoton marar tushe wata jarida mai ra'ayin riƙau da ake kira Yeni Safak ta Turkiyyar ta ambaci wata majiya da ba a bayyana sunanta ba da ke kusa da magoya bayan juyin mulkin da ake tare da suna cewa wani tsohon jiran na Amurka wanda ya ritaya bana wanda ya jagoranci sojojin NATO a Afghanistan ya ziyarci kasar ta Turkiyya a sirce sau da dama inda ya raba kuɗaɗe ga masu yawa ga waɗanda suka shirya wannan juyin mulki babban hausan mayakan Amurka General Joe Danford ya ce abin bakin ciki ne a danganta General John Campbell da wannan batu inji Danford yayin da yake magana da manema labarai a ma'aikatar tsaron Amurka jiya Litinin a halin da ake ci kuma Turkiyyar tana auna yan jarida malaman makarantu da ma'aikatan kamfanin jiragen sama na fasinjar kasar a ci gaba da matakan murkushe waɗanda ake zargi suna da dangantaka da wani malamin addini Islama wanda yake zaman gudun hijira na kashin kansa a nan Amurka wanda gwamnatin kasar take zargi a zaman wanda yake tsaya juyin mulkin da bai samu nasara ba gwamnatin kasar a Ankara ta ba da sammaci a kama yan jarida 42 haka nan an kama malamai 31 kazalika kuma ta kori mutane 211 waɗanda suke aiki da kamfanin jiragen sama na fasinjar kasar
labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amerika da kenan birnin Washington DC A Libya, gwamnatin kasar ta hada kan kasa wacce Majalisar Dinkin Duniya ta shiga tsakani aka kafa ta kira jakadan Faransa bayan da aka goce da zanga-zanga a Tripoli da ma wasu sassan kasar domin nuna adawa da kasancewar sojojin Faransa na musamman a kasar. Sojojin Faransa uku ne suka mutu cikin makon jiya sakamakon hadarin da jirgin sojan Faransa mai sarkan ungulu ya yi a Libya wanda ya sa Faransa ta kasance kasar yammacin duniya ta farko da ta fito fili ta tabbatar da cewa ta girke wasu sojojinta na musamman. Domin su taimakawa bangarorin da suke yaƙi da masu tsatsauran ra'ayi a ƙasar a hakikance cewa sojojin Amurka da Birtaniya suna Libya tun wajajen ƙarshen bara sojojin Amurka sun girce kansu a Benghazi da Misrata amma babu ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fito a hukumance suka amince cewa suna da sojoji a ƙasar zanga-zangan da aka yi a ƙarshen mako masu ra'ayin addini ne suka shirya shi ciki har da babban malamin nan Sheikh Sadiq Al-Gharariyani nan da nan zanga-zanga ta zama kiraye-kiraye masu ƙarfi cewa tilas Faransa da wasu ƙasashen ƙetare su janye sojojinsu daga ƙasar har sai sun yi barazanar za su maye gurbin gwamnatin haɗin kan ƙasar da wata sabuwa.
A Japan jami'ai sun ce an kashe akalla mutane 19 wani hari da aka kai da wuka yau Talata a wata cibiya ta nakasassu a wani wuri da ake kira Sagamihara. Dake yammacin birnin Tokyo wasu mutane masu yawa kuma sun jikkata wata kafar yada labarai a kasar da ake kira NHK a takaice ta ce yan sanda sun kama wani mutum dauke da wuka bayan da ya mika kansa NHK ta ce mutumin dan shekaru 26 da ake zargi da aikata wannan danyen aiki tsohon ma'aikaci ne a wannan cibiya babu tabbas kan dalilin da yasa aka kai wannan hari amma wata jarida da ake kira Asahi Shimbun ta ba da rahoton cewa yan sanda sun ambaci maharin yana cewa ina so in kawar da nakasassu daga doron kasa
labaran duniya kenan ku saurara daga nan sashen Hausa na Amurka Amerika bari mu bude taskar rahotannin namu da batun yan shi'a waɗanda suka roki gwamnatin tarayya da ma sauran gwamnatoci da su sako shugabansu ga
kungiyar yan boko da ma'aikata daga cikin almajiran Sheikh Ibrahim Al-Zazzaki da ake kira Resource Forum ta yi kira ga gwamnatoci da sauran masu ruwar tsaki wajen ganin an saki Sheikh Ibrahim Al-Zazzakin da suka ce rayuwar shi fa tana cikin wani hali Farfesa Abdullahi Dalladi shine shugaban wannan kungiya kuma shi ya magana da yawunta
makasudin kiran wannan taro shine yin kira da kakkosan murya ga gwamnatin Najeriya da wa'an tsaron da ke rike da shi malam da iyalinsa tun bayan abin da ya faru a Zaria na kai mashi hari aka kashe ayyansa aka kashe almajiransa sama da 1000 aka rusa wuraren ibadan mu to kuma yanzu labarin da muke samu cewa lafiyar idanunsa na cikin matsala wanda kuma tabbas wannan ba zai mun mu kyau ba kuma zai mu kowa kyau ba ko ba komai likitan da suka kira yanzu wanda yake ta kula da shi ya bayyana ma malam cewa shi an kore ilimin shi na likitanci ya kai yinsa
haka nan a karan farko ita wannan kungiya ta Resource Forum din da ke karkashin mabiya masaba Shi'a ta yi magana akan rahoton committee da gwamnatin jihar Kaduna ta kafa ya mika game da hatsaniyar da ta faru tsakanin mabiya masaba Shi'a da rundunar soja a birnin Zaria
da yake dai har yanzu su kansu gwamnati a hukumance ba su fitar da shi wannan committee ba abinda muka karanta ko muka ji ana ta fadi shine cewa sun ce sojoji ne ke da lai kuma musamman shi GOC na Wandiv na Kaduna shi suka zata ya malai kuma amma su sojoji sun ce mutum bakwai kawai suka kashi to koda mutum bakwai ne shi wannan wanda yake san ko wanda ya jagoranci kisa yanzu yana na yana wadaka a bayan kasa yadda yake su inda gaske ne to ya kamata da gauga muga gwamnati ta kamo wannan soja da shi da ƴan kanzagen sa a yi musu hukunci
kenan idan da a ce wannan rahoto gaske ne yayi magana cewa sojoji sun yi laifi za ku karbi rahoton kenan
a'a rahoto mu mun tabbata tun harko wannan rahoto ba zai mu adalci ba shi sanya ma committee ma muka ki zuwa
to kenan ba ku yi mamakin raddin da ake cewa rahoton yana goyen bayan ku kuma ya ce sojoji sun yi laifi ba
to ai abin da ya faru shine ita gaskiya ne gaskiya al'amarin ne da ya faru ya fi karfin wani mai hankali komin sa ran shi ya danne ta ce bai faru ba saboda haka shi wannan dai ana neman alayya ne da shi wannan shugaban GOC amma in za a bincike akwai wanda suka sa shi kuma ai mu mun san cewa ba mutum 347 bane aka kai shi yanzu muna magana sama da mutum 1000 banda waɗannan mutum wajen 200 dake gidan yaron Kaduna
dama dai shirin da gwamnatin jihar Kaduna da mahukunta suka yi game da sakamakon wannan rahoto ya sa ana ta yawo da radadin cewa an gano jami'an tsaro ne ke da laifi ko da ke dai tun lokacin mika rahoton ma ga gwamnatin jihar Kaduna shugaban kwamitin binciken mashari'a Muhammad Lawal Garba ya ce rahoton na sirri ne saboda haka ba za su faɗa abin da ke ciki ba
ba zan gaya muku ba saboda abu ne kamar yadda shi mai girma gwamna ya faɗi rahoton ne wanda muka ce na sirri a gare mu an ba mu aiki mun kammala shi kuma mun hannunta rahoton mu ga gwamnati wanda ita za ta duba shi ta ga abin da ke ciki kamun ta sanar da jama'a cewa ga abin da muka yi
sai dai fa ko a lokacin da gwamnan jihar Kaduna malam na sai rufa iya karbi wannan rahoto ya ce za su duba abin da ke ciki kuma su gaya wa al'umma halin da ake ciki
mun karbi rahoto saboda haka za mu duba rahoton nan kamar yadda shi shugaban hukuma yake sirri ne ba mu san abin da ke ciki ba za mu karanta za mu duba shawarwarin da suka bayar kuma gwamnati za ta fito da ayyukan da za ta yi ko matakan da za ta dauka domin a tabbatar da wannan kashe-kashe da fadace-fadace a jihar Kaduna a sunan addini ko kabilanci wanda an yi 10 cikin shekara 35 insha Allah wannan shine zai zama na ƙarshe
yazo yanzu dai a hukumance gwamnatin jihar Kaduna ko ta hukuma bata ce komai game da sakamakon wannan rahoto ba tukuna Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
daga Kaduna a Najeriya kuma sai batun taron Democrat da ake a Philadelphia abokiyar aikin mu Grace Alheri Abdu na can inda ta yi mana bayanin fitattun mutanen da suka yi jawabi a wannan wuri
to babu shakka ladan an yi jawabai da dama kamar yadda ka bayyana amma jawabai na mutane hudu ne suka zama fitattu waɗanda duk wanda ya saurare su zai ga cewa babu shakka duk waɗannan tace-tacen hankali ko kuma waɗannan tsatsanguwa da aka samu kafin fara wannan taron sai ka ce an kama hanyar dinke waɗannan baraka da farko dai ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jawabai da ya zama fitacce shine a Senator Cory Booker din nan shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suke jerin mutanen da ake kyauta zantan da farko cewan Taylor Clinton ya yi ta ɗauka ya zama abokin takararta Senator Cory ya mai da hankali ne akan nasarori da ita Hillary Clinton ta samu ko kuma ta ayyuka da ta yi tsakanin mutane marasa galihu musamman baƙaƙen fata mai ɗakin shugaban ƙasa Amurka ita ce ta yi jawabi tana cikin da tun masu jawabai na biyu da suka yi jawabi a wannan taro mai matuƙar sosai ta faro takwal tun daga tarihin lokacin da ta ce karan farko da ta tsaya wannan dandali na jam'iyyar Democrat wato wa'adi lokacin wa'adin mulkin shugaba Obama na farko ta yi jawabi a wannan wurin ta ambaci duk waɗansu kurakurai da suke ganin Donald Trump ya yi da kuma katokara da ake gani yana yi a cikin campaign ɗin shi tana nuna cewa in ta tashi tana so ta ga ƴaƴanta sun tashi da alƙibla mai kyau da tarbiyya mai kyau ko kuma ta duba irin fafatukan ita Hillary Clinton ta ce tana so ta ga ƴaƴanta ne ita ma tana da ƴaƴa mata ita ma mace ce a ce an wayi gari yau a Amurka wata za ta zama mace za ta zama shugaban ƙasa wannan ya taɓa ranta sosai dama kenan da ake da ita a Amurka tana so ta ga shugaban ƙasan da zai ba Amurkawa irin wannan daman da ba za a kula da jinsin su ba za a kula da ina ne suka fito ba amma a ba kowane mutum dama ya zama abin da Allah ya nufa zai zama sai kuma ita Elizabeth Warren wadda ita ma tana cikin jerin mutanen da ake tunanin da farko ita Hillary Clinton za ta tsayar a matsayin wadda za ta tsaya za ta tafi wannan tafiya tare a matsayin mataimakiyar ita shugaban kasa a cikin wannan tafiya ta nuna cewa su abin da suke buƙatar gani shine ya kamata a cikin wannan campaign su dubi wanda dan takara ne zai tafi da wannan buri nasu na kasancewa tun tsiyama daurin ki daya. To duk dai jawaban da ita Elizabeth Warren ta yi dai duka shi idan mutum ya duba sai ya ga kamar tana gawarkin magoya bayan shi Bernie Sanders ne domin ta tattabo batutuwan da ta san suna so samu shi rai. To sai mu je babban jawabi shi kuma wanda na Bernie Sanders. Bernie Sanders ya dauki wannan lokacin da farko dai ya gode ma dukkan magoya bayansa. Ya fara dai da godewa shugaba Obama da mataimakin shugaban kasa Joe Biden domin rawar da suka taka da farfado da tattalin arzikin kasa da inganta rayuwa. Sai dai yake har yanzu akwai sauran aiki tukuru. Yana cewa Hillary Clinton ita ce ta fahimce su duka kuma ya tabbatar cewa idan aka zaɓe ta a matsayin shugaban kasa za ta aiwatar da waɗannan gurori.
Kenan ana iya cewa sun dinke barakan da ke tsakaninsu?
Babu shakka za a iya cewa sun dinke barakan da ke tsakaninsu bisa ga jawabinsu. Wani abin da ya zama da ban sha'awa shi ne aka san abin da aka gani a taron jam'iyyar Republican yadda shi Ted Cruz ya yi a ƙarshe duka kalamansu na ƙarshe shi ne ya yarda da Hillary Clinton ce waɗannan kyakkyawan ayyuka da shugaba Barack Obama ya yi a cikin shekaru takwas ɗin nan Hillary Clinton ce za ta ɗora kai ƙasar da gaci.
To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare ne da minti 16. Ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya.
Yan sanda kuma sanar da duniya akan ga dalilin da abin sai da dalilin ne sa aka masu. Waɗanda suka kama su suka tsare. Na farko ba hukumar tsaro ta jihar Zafarai ta kama su ba. Na biyu sannan ko da ta kama su aka tsare su a Abuja ba ta ba da sanarwa ba na cewa ga laifin da suka yi
ba dai gaya maka ne yanda suke ba su an gaya musu ai ko ka tambaye wani daga cikin yan majalisa ya tabbatar maka da cewa ba a gaya musu ne yanda suka yi ba ai ba zai taba yiwuwa a kama ka a tsare ba tare da aka aikata wani laifi ba. So lokacin da an ce hukumar tsaro ta ta kama mutum ta bincike shi.
To wannan ɗanɗano jiran rabo ne na shirin da za mu soma makon gobe don Allah ya kai mu kan takaddamar nan da ta ɓarke a jihar Zamfara bayan yunkurin tsige gwamnan jihar da 'yan majalisar dokokin suka yi abinda ya sa wasu suka ce shi gwamna ya sa aka cafke su aka jefa su kurkuku. A yau dai za mu ƙarasa muhawarar mu ne ta rikicin jihar APC a jihar Kaduna da muka yi kwanaki muna jiya tsakanin Ibrahim ɗan inna da Salisu Tanko Sono.
Abinda nake tambaye shi ka tambaye shi su ɗan Abu Yarima a Shakira. Da kuka kama da zai talaka kuna rurrushewa ku a matsayin da tsarin da ne ke kun kira gwamnati kuke mishi ba daidai bane tsarin wannan tsari yana da yadda ya amma wannan maganganun da kake yi wallahi ku ji tsoron Allah ku ji jami'a ni maganganun da nake muku dawo kan maganganun da jami'a kaje a duka tafi shi yanzu an tsoro da director chief guda hudu daga jiran gwamnati director finance director admin director research and planning wai ba ku guri ni ga su da kake a ya sai tsarin mutum ya kuntura mutum ya kuma ofishin jam'iyya wai director chief da gidan gwamnati wai ba ku hurumi.
To Malam Ibrahim ka tambaye shi ba tsaurara sai ya karba maka tambaya ga domin tambaya ce wacce ta shafi harka aikin gwamnati. Malam Salisu me zaka ce mishi kan wannan mutane uku da ambata ne?
Yayi magana da shi mushe ko?
Mhm.
Yayi magana da shi mushe. Ta ce idan ya ta abin da gwamnati ke ciya ta aikin gwamnati. Haka kawai mai na shi a mai fa'ida da zai fara shi mushe nan ba. Kuma ni na sani cewa a rubuto mishi takarda ana bukatar a rushe makarantun da a gidajen da suke
wasu mutane mukamai guda uku ne ya ambata ya ce wai ina wai ba ku hurumin ko nada su ne me kake tambaya ne Malam Ibrahim?
Director Chief Kuturo da Director Planning Director Amin director of finance, the director of budget, why aren't you rushing? The regional government can come and buy a government share in our country. Yeah, it was over here. Shine mu ba mu sani ba ina ne huru mun su
wai su zo su yi mai ofishin jami'a
magana da muke ke nan kun kwashi jami'a kun kace gidan gwamnati
me aka turo su sai a ofishin jami'a ne Malam Ibrahim
shi aka tambaye mu Malam Ali ga mana me zaki a ofishin
to kaji tambaye tashi Malam Salisu
kada na ji tambayan ni kullu ni tsakanin da Allah da Annabi da tsari ina jama'a da tsaron shi wallahi wallahi mutanen da ke APC da kaga nan director ce ya je ya duba da duk tsamo ne sai constitution na jam'iyya da duk article 16 daga party admin ya ba da hurumi a bar da rakoci da duk constitution na jam'iyyar APC da sai biro rubuta ya rubuta article 16 daga party administration
wai me aka tura su je su yi ne a wurin jam'iyya ni shi nake so in sani me aka tura su je su yi ne a wurin
rakoci da kafa akwai director admin wanda ke kowa ya san dama akwai shi
oh za su yi aiki a cikin ofishin kenan ko
eh director ne a cikin akwai director
Malam Ibrahim ni abin da na sani a al'adance ashe ba gwamnati ne shugaban jam'iyya a kowace jiha ba a Najeriya
nagode
to ashe idan ya nada wasu mutane yace su je su yi wani aiki a jam'iyya mai laifin haka ne
to ka tambaye shi wai
ko sai Allah ya mishi Allah ya mishi gara sai
Na'am Malam Ibrahim. To mun kusa zuwa ƙarshen shirin amma abin da nake so in tambaya Malam Ibrahim kai nake so in tambaye ka wai maimakon ku zauna kuna adawa cikin gida a cikin jam'iyya daya kuna tunanin ci gaba da haka din ne ko kuma kuna tunanin ma ku bar ta kwata kwata ku je ku wata jam'iyyar daban
idan kuma ya gida maka shirin da gobe zai kashe
ta na'am
nake idan kuma ya gida maka shirin da gijiman gobe zai kashe ta shine shugaba a jaha shine gwamnatin jaha
abinda nake cewa Malam Ibrahim maimakon wannan cece ku ce abinda nake cewa maimakon ku je ku balle gefe daya ku ce kun kafa wani abu aqida a cikin jam'iyya daya kuna magana sai ka ce yan adawa da jam'iyya da wata jam'iyya ta daban haka za a ci gaba din ko kuna tunanin idan ba ku samu abin da kuke so ba a jam'iyyar ta APC ku je wata jam'iyyar ta daban
na magana ta jam'iyyar APC amma yana son ta abu ne kuma mutane su fara daya duk wanda ka danshi a cikin gobar siyasa da babba da gari da dan takara da dan banganta da mai kiɗanta da mai sarkinanta za da bukata a cikin gari ko ba zai yi ba kai bukatar kai ta samu kai ta ciki da wata damuwa duk wanda ka danshi
ba karɓa min tambaya ta Malam Ibrahim haka za ku ci gaba za ku zauna a jam'iyyar kenan ba ku da niyyar ku bar ta jam'iyyar din yawwa
ina kauka wannan abu na teburin gwamnati idan gwamnati ya gida ma gobe ya ce ku kira wani da wani da wani da wani ina son su zo gobe
to idan bai kira ba fa idan bai kira ku shine nake cewa idan bai kira ba idan bai muku abin da kuke so ba za ku zauna a jam'iyyar ne ko kuna tunani ya ku din nake cewa
duk Malam Ali abin da muke so ko shine a duk tsarin jam'iyyar nan da aka kafa ta kan shi shine mu abin da muke so ko ai
ina son Malam Ali ya tambaya
Mije.
Na taimake ni. Ya gaya min ma kawai a manifestin namu kawai muna da abubuwa guda bakwai wanda muke ma ɗan al'ummar Najeriya a kawai. Ya faɗa min guda uku don Allah na yi musu guda uku. Don Allah ya taimake ni. Yana cikin shi a cikin manifestin jam'iyyarmu. Ya faɗa min guda uku. Muna da seven cardinal program amma ya faɗa min guda uku. Saboda in yi kimi kawai wannan ɗan APC ne. Don Allah ya taimake ni.
Malam Ibrahim yana jin Salisu yana neman ya kure kai nuna cewa ba kuma san abin da jam'iyyar take ciki ba ga masa guda uku ga masa ka san guda uku ne yake son ka ga masa ne
manifesto da jiya sai dai na sai ta
kuma
to ga masa
kuma ga fiya hello
guda uku kawai wala da guda bakwai ka bar guda uku kawai sai tabbatar ma dai na maza da APC ne ne gidi
ina jin ina jin kamar lauran ga ya masa mana ka nuna masa ka san jami'ar ga ya masa abin da yake tambaya kace yace wai ita jami'ar APC tana da ginshikai guda ko kuma alƙawura guda bakwai da ta dauka za ta yi wa mutane wai ka ga masa uku daga cikin bakwan nan domin ya tabbata kai dan jami'a ne na asali
a kasa ko a Kaduna na kasa ko na Kaduna
na kasa mana APC ta ji ko APC tana da guda ne da
ta ga amma na kasa ta ru ka tabbata da tsaro za ta rage cin hanci da rashfa kana jina ko
eh
to da za ka gyara tattalin arzikin ka
to ya ga maka salisu ya ga maka su ba sa ciki ne to ni yanzu tambaya ta kai Salisu a gurin ka shi
ina go inda kake so amma menene gurin ne kuma wanda zai kai gurin da manifestan ta ce za ta inganta tsaro za ta yi tattalin arziki kuma duk da shi akwai gyara da haka suke da amma duk da
na
mun sa su ba mu da isasshen lokaci kuma ya karba tambayar kai ya baka akalla guda uku da ka nema ni yanzu tambaya ta a wurin ka Salisu shine ina zuwa Malam Ibrahim mun kusa mu karkare shirin nan Malam Salisu abin da nake tambaya shine yanzu ina zuwa Malam Salisu yanzu kenan ya za a tafiyar da jam'iyyar APC a jihar Kaduna ne na san kuna cewa ba bangare kowa san akwai bangare tun daga sanin yanzu sun fito fili amma abin da nake tambaya shine yanzu jam'iyyar nan har yaushe za ta tafi da hannaye guda biyu bangarori daban masu ra'ayoyi daban-daban da suka sha bambanci da juna kuma yanzu na tabbata masu adawa da kolin su NPDP zaune suke suna muku dariya suna cewa ga ta nan yar cikin gida ana an koma abin da aka saba so har yaushe za a ci gaba da wannan bangarori biyu na jam'iyya daya
yatin abin da muke so ba ma fatan wannan ci gaba amma dukkan al'amari akwai sharadi duk wata kan da muke bi da su ne da tare da sarkin kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC kuma kundin tsarin jam'iyyar APC nan yana gaban kowa a din da ke gaban kansu kawai shi ne Congress to ba za mu yadda saboda interest ko wasu mutane mu da zatin hankalinmu
ku su akan
kai da ba za mu yadda ba
babin jiyan gwamnati ko kuma
ko ba ne ka kira ni amma da abin da imani da shi ne da duk inda suka je aka samu wanda ton ne ya shi samu qur'a 54 shi asto banda ya samu qur'a 534 ita din nan dai kai zabe so da wannan mutanen mu kai zabe so ya yi imani cewa shugabancin nan ba mu kallafa mu kanmu bane al'umma suka zabe mu da duk suka zabe mu
a gaishe ku malamai to kamar yadda muka ce a shirin makon gobe za mu so mu duba dargar siyasar jihar Zamfara da ta kai har aka kama shugabannin majalisar dokokin wannan jiha din aka kargame su a gidan kurkuku sai a jira zuwa shirin yanzu kan muna bankwana tare da ƙara bayyana godiyarmu ga bakinmu da muka yi kwanaki muna jin su wato Ibrahim dan Inna da kuma Salisu Tanko Sono a can Kaduna tare kuma musamman da wakilinmu Nasiru Yakubu na Birnin Yaro da ya taimaka aka da shirin da aka ji mun gode kwarai da gaske a madadin dukkan su ne Ali Mustafa Sakwato a Washington DC
to madalla kafin karkare ga takaitattun labaran
jiya litinin jam'iyyar Democrat ta bude babban taron ta na kwanaki hudu a birnin Philadelphia da ke gabashin Amurka a kokarin da take yi na nuna kan jam'iyyar hada yake a kuma daidai lokacin da jam'iyyar take fuskantar rikici sakamakon sakonnin email da aka fallasa waɗanda suka nuna shugabannin jam'iyyar sun yi kokarin taimaka Madam Hillary Clinton ta samu nasara kuma ta wajen yin ba'a ko wato kaskantar da abokin takararta Bernie Sanders kamfanin dillancin labarai na kungiyar ISIS da ake kira Amaq ya ce dan kasar Syria nan da ke cikin yan gudun hijira dan shekaru 27 da haihuwa wanda ya tada nakiyoyi da suka halaka shi sai kuma jikkata wasu mutane 12 a Ansbach na kasar Jamus sojanta ne kamfanin dillancin labarai na Amaq ya ce wata majiya cikin kungiyar ta ce maharin ya dauki matakin ne a zaman amsa kiran da ISIS ta yi cewa mayakanta su auna kasashe da suke cikin rundunar taron dangi da suke yaki da kungiyar
to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman Sahabu Imam Aliyu da ya tana gabatarwa da Chubahiro Jojone da Solomon da engineer mu Mark Ferguson ni Ladan Ibrahim yake cewa sai an jima mun dawo muku da hatsi da wani sabon shiri